فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أقرى الجدد وقدير مقال الله سبحانه وتعالى ديدا موان يني ميتارون البركة يني التلاتة وان ديدي ديدا إشيرين دبقوا إقواتا بقوا إدى مسلين شوة رجب يو هجرانا دي شكارة جبودة داري حدودة أربعين دا أكو ديدي دا إشيرين بقوا مقلايا قواتا أكو miladiya 2022 barkanmu da saki kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Usunna unguwan Fantami Fadar Jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yanda muke a duk mako a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin Suratul A'raf sura mai namba ta 7 a jerin kirsurorin Alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 18 yau za mu tashi aya mai namba ta 19 a wannan sura insha Allah kafin nan akwai wani bawan Allah ya rubuto tambaya game da iya sallah sai ya samu ramkan ruwa sai ya tahiyatun a raka'an farko da ya zauna a raka'an farko sai ya tahiya bayan ya yi tahiyin sai ya gane cewa a raka'an farko ya tahiya to da ya karo ta biyu zai zauna ya yi tahiyan ko kuma zai miƙe wannan shi ne tambayarsa dama wannan ta farkon da kai ba mahallinta kai bane ba mahallinta bane ka yi ta ne bisa ramkanwa da kuskure zaman ta yi a raka'a ta biyu shi ne daidai wancan na farko da kai ba mahallinta kai ba saboda ka hukuncinka bayan ka yi sallama za ka yi sujuda ba aji domin ka yi ƙari a cikin sallarka wallahu ta'ala alam Allah Ramadan mutashin da Allah ta'ala yake cewa ya adamu uskun anta wa ruzukal janna
wa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin
Allah yace wa ya adamu uskun anta ya adam ka zauna anta kai wa zawjuka aljanna da ainihin matarka a gidan aljanna ka zauna da kai da matarka a gidan aljanna fakula min haythu shi'tuma ku ci daga dukkan abinda kuke so a wannan gida na aljanna amma wala taqrabu hadhihi ash-shajara ga wata bishiya ce inji Allah kada ku kusance ta ba ma ku ci ba a'a kada ku kusance wacce bishiya fata kuna min adh-dhalimin idan in kun kusace wannan bishiya inji Allah za ku zamto cikin waɗanda suka zalunci kaunansu to idan mun duba wannan aya da a ce labari ne na dan adam ko rubutu irin na mutum to ita ce kamata ta zo a farkon kissa din amma da yake qur'ani gagara ba da wani wajen iya bada labari sai a dauko gaba a kawo shi baya a dauko baya a kai shi gaba kuma ya dace
Allahu akbar
asalin maganar tun kafin taurin kan da iblis yayi wa Allah na cewa ya gaida annabi adam yake to da a tsari ne irin na dan adam to da sai bayan wannan ayar magana za ta zo daga baya tunda halittar annabi adam da bashi umarnin zama aljanna shine abin da ya fara bayuwa sannan kuma shedan yayi girman kai bai gaida annabi adam ba ina fata an gane wannan to amma da yake Allah shine wala yunabbi'uka misal khabir ba wanda zai baka labarin yayi kyau kamar gwani mai iya bada labari shine Allah da ya kawo headline din cewa ya halicci annabi adam kuma sai ya ce a gaida shi da aka gaida shi mala'iku duka sai iblis yake bai gaida shi ba shikenan ya gama magana sai aka kawo kuma irin girman kan da iblis yake da irin sakamakon da ya sabi har zuwa ƙarshe sai kuma Allah ya dawo da mu cewa can ya ce ya halicci annabi adam ya ce a gaida shi to kamar mai tambaya zai ce a ina annabi adam ya zauna wannan abubuwan da zai faru shi da mala'iku da shi dan a ina abin ya faru to sai Allah ya dawo da mu ba ya ce to aljanna abin ya faru ya ce adam ka zauna da kai da matarka a gidan aljanna kuma ita matar annabi adam mai suna hawa an halicce ta daga cikin annabi adam alayhi salam an halicce shi kadai sai Allah ta'ala ya mai abokiyar zama hadisi ya tabbata da shin har karkarin annabi adam na hagu aka halicce na hawa alayhi salam sai Allah ya ce kai da matarka ku zauna a gidan aljanna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna da kai da iyalinka a gidan aljanna fakula min haythu shi'tuma duk abin da kuke so kuma a lokacin da kuke so Allah ya ce ku ci ya ba ku dama haythu dun zarfi zarfu zamani wal makan ma'an a duk lokacin da kuke so kuma duk inda kuka ga ba aljanna Allah ya ce ku ci ya ba ku dama kawai yine min haisu shi ituma duk abin da kuke so ku ci amma ga wata doka nan kwaye dai inji Allah wala taqrabu hadhihi shajara da kai da matarka na Nahawa kada ku kusanci waccan bishiyar wannan bishiyar fatakuna min azzalimi idan kun kusance ta inji Allah to za ku zamto cikin azzaliman mutane waɗanda aka ba su doka ba su bi ba waɗanda mai gidansu ubangidansu ya ba su doka ba su bi ba an fahimtar nan a malaman tafsiri suke cewa a wannan aya akwai falala ta annabi Adam alayhi salam Allah ya kirayi annabi Adam da kansa a Qur'ani yace ya Adam ya Adam kuma kira na girmamawa ba kira na zambo ba ba kira na la'anta ba kamar Allah ya kirayi wa'ansu ya la'ance su kamar irin su Fir'auna da sauran wa'ansu kafirai ne amma wannan kiran girmamawa ne kuma kira ne na nuna falala kira ne na nuna kima ta annabi Adam alayhi salam Allah ya ce wa annabi Adam alayhi salam uskun anta ka zauna kai wannan falala ta fito Allah al-wahid al-qahar ya kama sunan annabi Adam da kansa kuma ya bashi dokan zama gidan aljanna da shi da iyalinsa abu na biyu bi an yatamatta bi thamaratil janna kuma Allah ta'ala wajen nuna falar annabi Adam alayhi salam ya bashi doka yayi amfani da duk abin da yaso gidan aljanna wa tilka minhu atila bitamamil karam kuma wannan iya nuna cikar karamci da irin ni'ima da Allah ta'ala ya wa annabi Adam alayhi salam aljanna zauna kuma duk abin da kake so kai sai dai dokar waccan bishiyar kar ku je gare ta inji Allah a wannan aya dai malamai suke cewa akwai tazini iblis akwai bakantawa iblis rai domin shi iblis annabi Adam shine bai masa ba yayi wa Allah girman kai kuma yayi wa annabi Adam hasada ta yaya Allah zai halicci annabi Adam ya ci iblis ya gaye da shi ai bai isa ba to Allah ta'ala sai ya karrama annabi Adam ya daga darajarsa domin kuma shi shedan ya sake ga cikin bakin ciki da bacin rai ko a yanzu idan har wani iya so ya bata wani abokin adawar wani rai to kai tsaye ba kansa zai je ba sai ya nemi abokin takararsa sai ya dinga daga martabarsa iya daga darajarsa to wancan ko ba a ce masa komai to ana bata mai rai yanzu misali a ce wani suna neman kujera ta takarar siyasa su biyu wancan ga wannan kowa iya nema shi wancan din iya ganin kamar kai nasa ne amma yau da gobe sai ganka da wancan abokin takarar nasa ko da baka ce mai komai ba to hakan da kai bata mai rigaki ina bata mai mutan nan to Allah tunda ya kori iblis ya la'anci shi rabbul shi to sai ya kara daga martaba annabi Adam iya daga darajarsa to wannan karin damuwa ne da bakin ciki ga iblis alladhi takabbara wa fadala nafsuhu alai wanda iblis ya girman kai kuma ya fifita kansa akan annabi Adam alayhi salam wal ishara ila shajara da aka ce wala taqraba hadhihi shajara ga waccan bishir inji Allah kada ku kusance ta mushahada wanda gata nan kuna ganin ta ido da ido to yake cewa qadaru ya tuwayatun da'ifa fiti ayyin nawiya an samu ruwayoyi masu rauni akan ambatar wannan bishiya wacce ce malam abubakar mamur gumi Allah ta'ala ya masa rama a tafsirinsa ya ce hinta ya ce alkama ce amma shi ma ya ce wannan ruwaya ce wanda ba ta da tabbas kuma ba abin nufi ba ne a san sunan bishiyar abin nufi dai a gane wacce doka Allah ta'ala ya bi annabi alayhi salam wa'ansu daga cikin malamai sun yi ta kokarin bayyana sunan bishiyar amma malamai sun ce sunan bishiyar bai tabbata daga hadisi ko aya ta alqurani ba ijtihadi ko isra'iliyat to wannan shine abin da ya faru lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alayhi salam ya bashi izini ya zauna a gidan aljanna ya halittar masa mata yace da shi da iyalinsa su zauna a gidan aljanna amma ga duka waccan bishira kada ku kusance ta idan ku kusance ta to za ku zamto cikin waɗanda suka zalunci kawunansu nan malamin tafsiri yake cewa a fakula min haisu shi'ituma بأكل منها وهي الحنطة ولا تقرب هذه الشجرة قوات مشية كدو كسنشيتا فتكون من الظالمين لأنفسكما سيكو زمتو كنزا لنشكونكو ما يكرجكما من النعمة wannan bin in bin umarnin Allah zai fidda ku daga cikin ni'ima Allah ce tamta ana bi hafil janna wanda Allah ta'ala ya muku ni'ima da kai da matarka gidan aljanna na'am aya ta gaba na
fa waswasa lahuma ash-shaytanu liyubdiyahuma ma wuriya anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
بيان إبليس يجئر أمرين لله تعالى بيو عن نبي آدم عليه السلام كزونا أما قلبي شاشا كدك جئدتك kusa da ita ma karkaje to iblis yana jin wannan sai ya samu wata hanya domin yayi amfani da wannan damar yayi wa annabi adam yaudara yaudara annabi adam alaihi salam yayi kokarin fidda shi daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya masa fa waswasa lahum ash-shaytan shaytan sai ya jefa wa annabi adam waswasi aiki biyu shaytan ya kan annabi adam ya fito babale ya faɗa masa cewa ga wannan bishiyar abinda yasa aka ce karka je gare ta sai dai dan karka zama ɗaya daga cikin mala'iku ko karka zama mai dawwama cikin gidan aljanna ya faɗa mai da baki kuma ya sa mai waswasi a zuciya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ash-shaytani yajri bina adam majriyad dam shaytan iya circulation a jikin mutum kamar yadda jini yake zagayawa to shaytan yasa yake sawa annabi adam waswasi fa waswasa lahum ash-shaytan dalilin jefa masa waswasi sai aka ce li yubdi lakuma wannan lamun din suna ce mata lamul aqiba idan ya jefa masa waswasi ya yaudare shi to karshen abun akwai abun da zai faru an gane ko kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa mana game da annabi Musa lokacin da tawagar fir'auna ta tsince shi a cikin akwatu فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَا عَدُوًا
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا
Allah ke cewa tawagar fir'auna sai suka hadu da annabi Musa a cikin akwati sai suka dauke shi Allah ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana karshen abin zai zamto shi annabi Musa ya zamto kamar abokin adawa ne da fir'auna da jama'arsa ko mai jefa musu damuwa da bacin rai ne amma karshen fim din ne zai mutu wannan suna ce mata lamul aqiba li yakuna lahum aduwan wa hazana nan kuma inda Allah ta'ala yake cewa li yubdi lahum ma wuri anhum min sawatihim shedan ya jefa musu wasai domin karshen al'amarin ya zamto shedan yayi dama ya bayyana tsaraicin annabi Adam alaihi salam wannan shine dalilin jefa musu wasai ya jefa musu waswasi domin yayi amfani da wannan dama ta ganin tsaraicin annabi Adam da matarsa na Hawwa dan domin shi sabon Allah kamar dan Adam ne da sutura a jikinsa yayi sutura an bayyana wannan duk wanda ya fada cikin sabon Allah kamar iya cikin mutunci da sutura kuma ya yagewa kansa wannan mutuncin to annabi Adam alaihi salam iya cikin aljanna da ni'imar aljanna a lokacin da yayi wa Allah ya saba al'amarin Allah sai Allah ya janye wannan ni'imar gaba daya sai tsoraicin annabi Adam da nan Hawwa ya bayyana dama kuma irin abin da iblis yake so ya gani kenan ya bi jefa masa waswasi domin li yubdi lahum ma wuri anhuma domin abin da ya buya gare su na tsoraicin su ya bayyana gare shi wa qal sai ya ci gaba da cewa shi iblis a mana hakuma a rabbukuma ya ce ba komai ba ne ya sa ubangijinku ya hane ku an hadhihi shajara game da waccan bishiyar ba komai ba ne ya sa ya hane ku zuwa gare ta illa an takuna malakai sai dai karku idan karku zama to mala'iku guda biyu kuna zuwa wajen bishiyar za ku zama to mala'iku kaga shi kenan idan kun zama mala'iku kaga darajarku ta ƙara girma kenan haka shi dan ya sa wa annabi Adam waswasi an karanta da malikai amma ruwaya ce shazza dan kurka zamto masu mulki guda biyu wanda kuna da kima da mulki a gidan aljanna au ta kuna min al-khalidin ko kuma kar ku je wacce bishiya domin kar ku zamto wanda za su dawo ma gidan aljanna wannan shine dalili guda biyu kawai shedan yazo ya kitsawa annabi adam wannan dalilin da ubangiji yace kar ku je wajen bishiya can dalili ne guda biyu kawai ko dan kar ku zama cikin mala'iku ko dan kar ku zama a cikin masu dawo ma gidan aljanna annabi adam a lokacin bai taba tunanin akwai wanda zai taba yi wa Allah gariya ba bai taba zaton akwai wanda zai iya yaudara akan wata manufarsa ta duniya ba iya daga cikin abin da Sheikhul Islam ya ce dalilin annabi Adam alaihi salam na zuwa wajen bishiyar da kuma zaton sa na alkhairi kan duk dan adam kai duk halittun Allah a lokacin ba wanda yake tunanin zai wa Allah ta'ala gariya to annabi Adam alaihi salam ga irin manufar shedan game da shi ya sanya masa waswasi idomin ya kusanci waccan bishiyar da Allah ta'ala ya hane shi wal waswasa shine kalamul khafi waswasi shine wani koyayyen magana alladhi la yasma'uhu illa al madani al mutakallim ba wanda zai ji wannan waswasa din sai wanda yake kusa ga wanda yake yin magana din fa waswasa ilahi shaytan wannan waswasin Allah ta'ala ya kara ba mu labarin cikin suratul taha inda Allah ta'ala ke cewa laqad ahidna ila adam min qabl
walaqad ahidna ila adam min qabl an nasiya wa lam nazid lahu azma
maji
wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
Allah ta'ala yake ba mu labari walaqad ahidna ila adam min qabl yake fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min yi alƙawari da annabi adam kafin zuwan kai rasulullah fa nasiya sai annabi adam ya manta ashe mantuwa ma uzuri shi kenan tunda Allah ya ce annabi adam fa nasiya alƙawarin da muka yi da shi sai ya manta wa lam najid lahu azma ba mu samu azma rike wannan alƙawarin a gunshi ba wa lam najid lahu azma imamu al-hasan al-basri yake cewa wa lam najid lahu sabran amma nahu an ba mu samu annabi adam yayi hakuri kan abin da aka hana shi ba shi kuma atiya imamu al-atiyatu al-abrasi yake cewa wa lam najid lahu azma ay wa lam najid lahu hibzan lima umira bihi ba mu sami annabi adam ya kiyaye wannan alƙawarin da Allah ta'ala ya masa ba annabi adam alaihi salam Allah ya ce mun ciwa mala'iku su gaida kai fasajadu illa iblis aba iblis yake je gaida kai fa qulna ya adam sai Allah ya ce ya adam inna hadha adu laka shedan makiyinka ne Allah yake faɗa wa annabi adam alaihi salam inna hadha adu laka wa li zawjik makiyinka ne maki iyalinka ne fala yukurjanna kuma min aljannati fatashqa kada ka yadda yayi sanadiyar fitar ka daga cikin aljanna sai ku sha wahala kine fatashqa ba a ce fatashqiya ba an gane ko tunda annabi adam ne da hawa alayhi salam tunda an ce ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukurjannakuma kada fidda ku ku biyu daga gidan aljanna sai aka ce fatashqa sai ka sha wahala maimakon a ce fatashkiya sai ku biyun ku sha wahala to nan aka ce duk wahalar ya mace matar aure tana kan mijinta shi yasa Allah bai ce fatashkiya ba an gane ko in wahala ta sami iyalinka akan ka ta sauka jinyarta ɗawainiyarta abincinta gunkwananta zumuncinta waye nata duk akan ka suke shi yasa Allah ya ce fatashka kai kadai za ka sha wahala saboda kai an ka nemo da rabanta a ciki ko karka dinga cinyewa kai kadai da na ta rabon a ciki tunda Allah ya ce wa annabi Adam fatashka idan kun fita daga aljanna kai kadai zaka sha wahala domin duk dawainiyarta tana bayan ka kai zaka dauka inna laka alla tajua fiha wala ta'ra, ga ka a gidan aljanna ba yunwa ba neman tufafi, wa annaka la tazma'u fiha wala tadha, ba kishirwa ba garjirana, duk sifar aljanna Allah yake faɗa mana. To wani waswasi yaje ba masa,
fa waswasa ilayhi shaytanu fa qala ya adam hal adullaka ala zawjika fala yukhrijannakuma.
Dawo baya,
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم إن هذا
هل أدلك
على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
نعم.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
نعم.
وعصى آدم ربه فغوى.
Allah ta'ala ke cewa waswasa ilayhi shaytan, sai shaytan yayi waswasa zuwa ga annabi Adam. Kale ya Adam, shaytan ya ce ya Adam, hal adulluka ala shajaratul khuldi, shaytan a Adam kana so na manuni game da wata bishiya ta dagwama, bishiyar da in ka ci zaka dagwama a gidan aljana ba fita, shine shajaratul khuldi wa mulkin la yabala, kuma ka sawa mulkin da baya tsufa. Daga nan malamai suke cewa sai Allah ya makala wa dan adam san mulki, wani akan mulki ba abin da ba zai yi ba, ya kashi ya taki ya murza ba abin da ba zai yi ba, kamar yadda shekaran jeje nan ina jira na asabar ne ko ran asabar, malam Adam Muhammad da kowar Allah ta'ala ya kara masa lafiya yake ba mu wani labari da tashin hankali, yake cewa a garin Bajoga aka je makabartar garin Bajoga aka tono kwantattu a kabari wajen mutum 17, kuma kowanne daga cikin sai da aka yanke wani ba cikin sa, wani idan sa, wani al'awarar sa, wani mamanta idan mace ce a nan gare Majoga ko sati ba yi, wannan alami ne nuna tsafi da kuma kokarin shirye-shiryen abin da ke gaban al'umma na zabi, wannan duk shine fasara abin ka tsafi, mutum a kwance a kabari a tono shi a kwakule wani abu a cikin sa dan kana rayuwar ka ta duniya, kai ma kuma kana wannan aikin baka da tabbas za ka kwana a duniya, baka da wannan tabbas. To wannan akan mulki dan adam ba abin da ba zai yi ba, to sai shaydan ya makala wa annabi Adam waswasan san mulki, wa mulkin la yabala, idan ka ci wannan bice zaka samu mulkin da baya tsufa, tainuwan ba ta karewa, yandan Allah ka samu ne mai jin zakin kujerar sa a yau, sama ne tsaka tsakiye ne kasa ne, ka ce yau ga wani abin da in kai wannan mulkin har ka mutu ba zaka bauka ba, in ka sawa mutane 100 da kyar zaka samu 10 wanda za su ce ba za su yi ba, kuma duk munin abin duk munin sa kai ne kake ganin munin sa idan ka, amma idan sa ya rufe in dai iya ne masa ya aikata kawai. To shaydan sai yi wa annabi Adam wannan siyasa, bishiyar dawama da mulkin la yabla fa akala minha, iya fada musu wannan annabi Adam da nana wai sai suka ci wannan bishiyar, fa badallahu ma sawatuhuma wa dafiqa yakisbani alayhi ma yunuk aljanna, suke ci wannan bishiya sai sutura su gaba ɗaya ta zuba, ke suke tsinkar ganyen bishiyar aljanna suna rufe al'auras, wana da kuma alam an ha kuma haka ne ko, sai muka kira Yesu Allah ta'ala yake cewa ban faɗa muku ba, shaydan makiyin ku ne mai bayyana kiyayya ci gare ku, ban faɗa muku wannan ba, an bayyana wannan. To wannan shine waswasin da Allah ta'ala yake faɗa annabi Adam ya jefawa, afwan shaydan ya jefa annabi Adam alaihi salam, yace gashi bishiya ce ta dawama ga mulki wanda baya karewa, ya yaudare ya ce wannan bishiya duk abin da ke jikinsa na sutura da matarsa sai ya zube, sai annabi Adam yake ciro ganyen gidan aljanna zai lullube sarraicinsa da ya bayyana. To shine nan fa waswasa lahum shaytan li yubdi lahum ma wali an huwa min sawatihi ba wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin, sai dan kar ku zama mala'iku guda biyu ko dan kar ku zama wanda za su dawwama a wannan gida na aljanna. Shaydan ya kisa wa annabi Adam wannan waswasa li yubdi lahuma, domin karshen abin al'aurar annabi Adam za ta bayyana, kuma shaydan ya so ya gani dama. Fa shaytanu waswasa li Adam wa zawjata, shaydan yayi wa annabi Adam waswasa da shi da matarsa, li ghardi iqa'ihi ma fil ma'siya, domin ya jefa su cikin saban Allah, summa liyaghaddu al-idrar bihima sannan kuma da niyyar cutar da su Allah iz kana ya'lam domin shi dan ya riga ya sani annahuma ya'siyani alladhi akali shajara domin in sun ci wannan bishe to sun sabi Allah walamma kana aduwwan lahuma kana yas'a ila ma yu'azihima wa yasaduhuma domin shi dan da yake maki ne ga annabi Adam da na Hawwa sai yake ta aiki tukun domin ya jefa su cikin matsala duk yadda zai yi sai ya jefa su cikin matsala sai ya jefa su cikin saban Allah subhanahu wataala wa yasaduhuma yake musu hasala ala ridallahi anhuma akan Allah ta'ala ya yadda su to wannan yadda da Allah ya baya su yake musu hasala wa ya'lamu anna al-isyan shaydan kuma ya san cewa lalla ila Allah saban Allah yufdi bihima ila su'il hal al-ijmal wannan saban zai kai su wajen wani hali mara kyau in sun sabi Allah za su fada rayuwa mara kyau rayuwa wanda ba ta da dadin ji ba ta da dadin gani an bayyana wannan to anan malamai suke cewa yau in ka gane wane baya kaunar ka baya kaunar ci gaban ka rayuwa to kai ta kazo zan da shi babu abin da ba zai yi ba akan ya jefa ka ci matsala shedan babban a damuwarsa a duniya shine annabi Adam alaihi salam kuma ya fita daga aljanna sanadiyar kin bin Allah dai akan annabi Adam alaihi salam to sai ya koma gefe ya ja damara yace shi ma duk yadda zai yi sai ya jefa wannan bawon a cikin matsala duk yadda zai yi har rantsuwa ya wasu guraben za mu zo maganar a cikin nan ya rantse yayi kaza yayi kaza ko ga wannan adawa ce da ke ya babu abin da ba ta sawa saboda kai yau har in ka fahimci wani zai iya yi ma al'amarin da kiyayya za ta bayyana game da kai wallahi ka kiyaye shi kai ta ka tsantsan da shi kar ka yadda wani surun ka je gare shi amma musulunci bai ce ku yi gaba da shi ba ku gaisa ka mai jaje ka mai murna in ta kama amma bakin kana kar ka yadda wani surun ka ko wani lagon ka ya sani zai kai ka kasa wannan malamai duk sun ijtihadi akan wannan magana saboda kan maki ba a sakakancewa da shi nesa nesa dama dama ake da shi an fahimci wannan ga annabi Yusuf alaihi salam yan uwansa ne uba ɗaya ba amma ce dan ya jefa musu kiyayyarsa a ransa ba abin da ba su yi ba na kaidi ga dan uwansu domin kiyayya a jefa shi a rijiya a jefa mai dutse aka a yin kaza duk su ake a yabi da duniya gaba daya har in ƴan uwan annabi za su yi aiki akan su badda ɗan uwansu dan ba sa san shi to kai kuma wani irin sakari ne ka san wani baya san kuma kaunace shi wani irin bagida je ne kai an fahimci wannan maki ba a bashi amana shi yasa daga cikin hikimar da malamai suke cewa manzon Allah ya ce idan kuna nema ku boye idan kun samu ku bayyana akwai wannan dalili daga ciki dan in makiyin ka ji kana neman abu duk yadda zai ya bata abin wallahi sai ya bata zai iya ce ma ai baka sallah wallahi zai iya fada maki ne ba abin da zai fada ba wanda yake neman yanan taka ka sani wallahi sallah ma kai wace ga dama yake kuma tsakaninsa da mahaifansa ba ga miciji da juna ba ci da kaza kuma wallahi gari yake domin tuye blackmail din kai bata ga gawa saboda ka maki ta ka tsantsan ake da shi domin Allah ya ce inna hadha adullaka wa li zawjika makiyin ka ne makiyin iyalin ka ne kai ta ka tsantsan da shi to anan malamai suke cewa shedan yayi ta aiki da damarsa da wasu wasinsa domin ya jefa annabi Adam a cikin matsala domin baya san su kuma baya kaunarsa na farko akwai manufa ta cutar da shi na biyu akwai manufa ta jefa ya cikin saban Allah na uku ya san in ya ci wannan bishiya to abin da zai biyo baya ba shi da kyau na uku na hudu kai hasada yake masa na biyar iya jinkyashin irin yardar da Allah ta'ala ya yi wa annabi Adam alaihi salam an gane ko yardar da Allah ta'ala yi wa annabi Adam alaihi salam ainacin baya so baya so baya so wannan duka suna cikin dalilai wanda annabi Adam a shedan yayi amfani da wannan damar yayi amfani da wannan damar wajen jefa annabi Adam a cikin matsala ga hasada ga larura ga abin da ya kama da wannan duka wannan malamai suna fitowa da wannan domin su saki fitowar da abun fili na biyu kuma yufdi bihima ila su'il hal annabi Adam alaihi salam a shedan zai jefa cikin wani mummunan hali idan arshe dan ya yaudare su sun ci wannan bishiya to karshe halin da za su fada baci da kyau daga nan me ya faru
wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin
shedan bayan yaudara ku duba matakan mataki na daya waswasa ya samu waswasa mataki na biyu magana da baki wa qala ma na akuma rabbukuma an hadhihi shajara kuna ganewa mataki na uku kuma ga rantsuwa wa qasamahuma ai halafa lahuma annabi adam alaihi salam shedan yazo gaban sa yayin rantsuwa yace wallahi tallahi an gane misali kamar billahi allazi la ilaha illa huwa wani yace rantsuwar musulmi ai to shedan yayi wannan rantsuwar gaban annabi adam alaihi salam yace inni lakuma laminan nasihi yace wannan magana da nake faɗa muku wallahi nasiha nake mu ya rantsi ya kawo mu aqidatul kalam inni lakuma ga nun tawkid ga lamul qasam duk ya hada zancen ya karfafi zancen yace wallahi nasiha nake mu ga waswasi kar ku manta ga magana da fatar baki ga kuma rantsuwa ta biyo baya akan duk ya yaudari annabi adam alaihi salam wa qasama huma المقاسمة هي المبالغة والمفاعلة هنا للمبالغة وتأكيد إكباره النفس بالنفس لهما شيئا يكرف بمغانا سيا والله نسيها لكم يكرف بمغانا بسلاس مؤكدات دا أبو وان كربور مغانا عرب دا أكو نفركو وسواسي نبيو مغانا دا باكين أكو رنسوا كوكو مغا رنسوا وقاسمهما قانون التوكيد إني لكما ga lamul qasam laminan nasihin an fahimci wannan yace wallahi nasiha nake mu malamai suna cewa wannan ya sanya annabi adam alaihi salam ya ji kuma ya karbi irin abin da iblis ya faɗa masa domin a lokacin annabi adam kamar yadda shekul islam yake faɗa bai taɓa tunanin akwai wanda zai ganganta yiwa Allah rantsuwa da gangan ba yace wallahi abinda nake faɗa muku gaskiya ne wallahi abinda nake faɗa muku nasiha nake muku annabi adamu baya tunani akwai mai tajri'a da zai yi taurin kai wa Allah rantsuwa daga baya tunani za su samu wannan to iya cikin dalilai da malamai suke faɗa wallahu a'lam annabi adam alaihi salam ya ce wannan bishiya annabi adam shedan ya mai rantsuwa akan cewa lalle ilallahi ni nasiha nake muku wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin lalle ilallah ni abin da nake faɗa muku nasiha ne na'am daga nan fa
fadallahuma bi ghurur falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو mudi
Allah ta'ala kike sai shedan ya rudi annabi Adam alaihi salam ya sanya musu rudi na yaudara shine ya fadallahuma bi ghurur ya jefa musu rudi da yaudara da magana ta ƙarya kuma shi ya faɗi magana da niyyar gaskiya ke faɗa musu ya yaudare su yasa suka ci wannan bishiya shine ikidamuhuma fa fa'ala fi'ilan yadmi'ani bihi fi nafa fi baqiya fa khaba fi yaje fa musu wasu suke wani aiki da suke tsammanin alkhairi ne a shi aikin tabewa ce a cikin su wal ba lil mulabasa ay dalla huma mulabisa lil guru shi dan ya cakuda musu maganar ya yaudare su ya cakuda musu ya koye musu ƙarya ya bayyana musu gaskiya al guru huwa al i'tiqadu shay'in nafi'an bi hasbi zahiri halihi ga al-ghurur kuma shine kudire cewa wani abu mai amfani ne a zahirinsa amma wala nafa fihi inda tajribatihi amma karshe abu ba shi da amfani duk wannan shedan yayi amfani da wannan dama domin ya rura annabi Adam alayhi salam yayi yaudare shi da kansa kuma yayi yaudare shi suka ci wannan bishiya fadallahu ma bi ghurur falam ma taqa ash-shajara a lokacin da suka dan dani wannan bishiyar inji Allah badat lahumu sawatuhuma as-saw'a shine al-awra saw'a shine awratuhuma sai al-awra ta bayyana an gane da kyau ko yasa malamai suke cewa gawa ita ma sau'a ce a cikin suratul maida Allah ta'ala ya kirayi gawa da sau'a kamar tsiraici ne shi yasa duk lokacin da aka ce yauwa da ya mutu to kai in baka kusa da shi baka cikin waliyansa ko ba gayyatar ka akai ba karka ji ka gawarsa domin gawa tsiraici ce ba a san wanda ba waliyinta ba wanda ba muharraminta ba ya je ya same ta a cikin wani yanayin ba a so sai dai an gayyace ka ku kana cikin waliyanta amma a yanzu za a yi hadari mutum a cikin jini ko tsiraicinsa ya bayyana amma za a dau hoton sa watsa duniya shi iya gaggawar kan wani ya riga shi ba da labari ai yanzu na aka yi hadari ga mutane kaza sun mutu ya dau hoton sa ya watsa duniya kawai to kamar ka dau tsiraicinsu ne ka watsa shi a duniya in baka sani baka sani domin gawa sau'a Allah ya kirata tsiraici ne domin nan Allah ta'ala ya ce wa annabi Adam alayhi salam shedan yayi wannan ne domin tsiraicin ku ya bayyana ya gani shine manufar sa kawai to daga wajibi ne a kiyaye wannan musamman media din nan social media dazun nan ina kallon wani abu a Facebook ne ko menene wani bawon Allah ko wuta ce ta kone shi ina ji ɗaya daga cikin mukusancinsa iya cewa duk wanda ya ɗau hoton nan ya watsa a duniya ba mai yafi ba kuma an ɗau hoton kuma an watsa a duniya a sunan nake ganin abu wuta ta kama shi ta ƙone shi amma ana ɗaukan hoto ana watsa a duniya ko tausayi da imani ba kuma na ji muryar wani iya cewa ban mu yadda a yaɗa wannan hoton ban mu yadda ba amma tuni an sake shi to ina za ka yi da wannan gwangwama ɗin ina za ka yi da wannan jin gwangwamar a kanka akan kawai gaggawan ba da labari baka san kuma irin surubin da kake daura kanka ba to annabi Adam alaihi salam sai tsiraicin sai bayyana iya dandana wannan bishiya badallahu ma sawatuhuma sai ga tsiraicin annabi Adam da nana Hawwa ya bayyana ai zahar li kulli minhum ma qabla sai ma yace kowanne daga cikin sai ga al'aura ta bayyana kowa iya kallon al'aura da tsiraicin dan uwansa waɗansu kayan kasfiyani alaihima sai annabi Adam ya sa iya ciro ganye na bishiyoyin gidan aljanna yanzu waɗansu kayan kasfiyani alaihima min warqil janna iya nema ya musu sutura da bishiyoyi abin nan ganyen bishiya na gidan aljanna li yastatira bihi iya cirowa domin su sutura da shi wana da huma rabbuhuma atake sai ubangiji ya kira su yace alam anha kuma Adam shin ban hane ku ba an tilkuma shajara ban nuna muku na ce waccan bishiya ku kiyaye ta ba ban faɗa muku wannan ba wa aqulla kuma ban ce da ku ba inna shaytana lakuma haqiqa shaytan game da ku aduwwun mubin ban faɗa muku cewa shaytan mabayyinin maki bane a gare ku ban faɗa muku wannan ba ya aka yi wannan abin ya faru na faɗa muku na ja kunnan ku kwita ka tsantsan da shaytan zai je ba ku cin wahala ai bayyinil adawa ban ce shaydan mai bayyana adawa ne gare ku ba Allah ta'ala yi wa annabi Adam wannan magana bayan abin da zai faru ya faru daga nan annabi Adam mai ce
qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
الله تعالى ke cewa annabi Adam da nana Hawwa alaihi assalam kala suka ce rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kawunan mana sun yi itirafi sun yi alale dama wannan shine matakin farko na tuba kai yadda kai wa alale Allah ba a masa girman kai idan jarraba ka Allah ya yi idan laifi ka yi masa ka nuna ka yi masa ɗai an fahimci wannan amma har a yanzu akwai masu saɓan Allah da ba su yadda saɓan Allah suke yi akwai wanda Allah ya jarrabe su ba su yadda jarrabawa daga Allah ba ce ba su yadda ba sai dubaru da wani kwale-kwale da sauransu. Matakin farko yadda ya kayi wa Allah ba daidai ba, daga baya kuma ka nemi afuwa da ya ga yafi ma. An gane? Matakin farko Annabi Adam ya ce rabbana zalamna anfusana, Allah hakika mun zalunci kawunan mu, mun yi ma ba daidai ba, ka ba mu umarni kada mu yi, kuma yaudara ta same mu mun fada cikin wannan yaudara. Fa'alna az-zulma anfusina bi ma'asiyatina, mun fada zalunci da karan kanmu wajen sabanka da muka yi Allah. Wa khilafa amri, da kuma saba umarninka. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah idan baka yi mana gafara ba, ya Allah idan baka ji kanmu ba, lanakunanna min al-khasirin, Allah tabbas hakika zamu zanta cikin tabar mutane. Allah mun saba ma Allah ba mu kyauta ba, amma Allah ka ji kanmu, ka mana gafara, ka tuba, ka karbi tuban mu ya Allah. Wannan kalmomi su ne Allah ta'ala ke faɗa mana cikin Baqara, fatalaqa adamu min rabbihi kalimati,
fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim.
Fatalaqa adamu min rabbihi kalimati, sai Annabi Adam alayhi salam Allah ta'ala ya lakana masa wasu kalmomi wanda zai tuba ga Allah, kuma Allah ya karbi tubansa. Shine qala rabbana zalamna anfusana, ubangiji mun zalunci kawunan mu, Allah babban kyauta ma ba, mun yi laifi. Kuma irin haka ta faru ga Annabi Yunus alaihi salam, wanda yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين.
ظنون شنا نبي يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا ألوك جنديت في إيامي فيش يبال جماعة سا جماعة سا بس كرقي مسلين تجبع sai Allah ta'ala ya ce zai halakar da su, amma bai ba wa Annabi Yunus dama ya fita ba, amma ya ce tabba za a halakar da su. To Annabi Yunus sai gaggawa ya fita kafin Ubangiji ya bashi umarni, iya fita kuma sai Allah ya fishi da shi, domin ya fita kafin Allah ta'ala ya bashi umarni. Iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi, sai yake ganin wannan laifin kaman ba laifi mana ba. An gane ko? To sai Allah ya kama shi da wannan laifin. Fanada fi zulumat, sai ya kira mu a cikin dubbai na ruwa da cikin kifi, ya ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, na shaida babu abun bauta da cancanta sai kai, ya Allah tsarki ya tabbata gare ka, na kasance cikin azalimai ya Allah, na zalunci kaina. Kaga ya yi itirafi ya zalunci kansa. Anan ma Annabi Adam ya ce zalamna anfusana, an fahimci wannan? To a yau kai waye za ka yi wa Allah laifi, ka ɗauka ba laifi kai masa ba? Tunda annabawa suna i'tirafi sun yi wa Allah ba daidai ba, kuma suna neman afuwarsa da yafiyarsa ya yafi musu. Saboda wannan abu ne wanda ya zuna mana cewa duk lokacin da shi dan ya yaudare ka, ka sabi Allah, to ka gaggauta neman tuba zuwa ga Allah, kuma ka yi i'tirafi Allah abun nan da na aikata ba daidai ba ne, haram ne, amma Allah naza da cike na ka yafi, sai Allah ya yafi. Abu na biyu, tunda annabawa wannan guda biyu, Annabi Adam alaihi salam da Annabi Yunus alaihi salam, annabawa ne, sun sabi Allah amma Allah bai kyale su haka ba, sai dai ɗanɗana musu sakamakon laifin da suka yi masa. Annabi Yunus ya fita kafin Allah ya bashi umarni ya fita, sai Allah ta'ala ya sa ya fada cikin ruwa, daga nan ruwa kifi ya haɗe shi, duk dan Allah ya nuna masa cewa ka min ba daidai ba, kuma Allah ya ce eh na karɓi tuban na yafi, amma sai ka ɗan ji wani abu sanadiyar saban da kai mini. Annabi Adam alaihi salam Allah ya ce eh na yafi na gafarta, amma ku sauka daga gidan aljanna ku sauka. An fahimci wannan? To saboda duk abin da ɗan Adam ya gani sabanin ni'imar da Allah ta'ala ya masa, to babu shakka asr ne min asari dhunub, alama ce daga cikin alamar zunubai da saban Allah subhanahu wataala. Saboda saban Allah da zunubi iya jefa al'umma cikin tasku da kaicu da shiga cikin wahalar rayuwa, tunda annabawa Allah bai kyale su ba to ina kai da zaka sabi Allah kuma kace Allah da kyale ka ba zai yi ba saboda kai yanda Allah ta'ala ya nuna wa annabawan nan ya karbi tuban su ya yafe amma Allah ya jarrabe su da wani abu bayan tuban saboda kai duk halin da muke ga ciki a yau karka da karka rige zunubin mu ya jawo mana shi zunubi na boye da na fili a sabi Allah a ci mutunci ɗan adam a zalunce su a ci dukiyar su a keta albarmar Allah a keta albarmar manzon Allah to duk sakamakon wannan muke cikin kuncin rayuwa tunda Allah ta'ala ya ce wa nabi adam alaihi salam a na karbi tuban qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin zamu zama cikin taban mutane ya Allah daga nan Allah ya ce su
qala bi tu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin
Allah ya ce qala habiru to ku sauka daga gidan aljanna tunda dai kun tuba eh na karbi tuban ku amma aljanna daga yau ta bakarfin ku sauka ihbitu ay adamu hawa bimastamala alaihi min zuriyati kuma da abin da kunshi na zuriyar ku duka ku sauka bayan kasa kuma ihbidu ila al-ard ku sauka bayan kasa ku zauna a daldalin kasa gidan aljanna kuma kun fita daga wannan gida yanzu ba'dukum li ba'din adu ku je ku zauna ku rayu sashen ku iya jin hawayin sashen ku haka Allah ya fara ba'dukum li ba'din adu ku zamto abokan adawa junan ku da junan ku a kadiga gida daya unguwa daya masallaci daya amma ana adawa ana jefa wa juna miya kun maganganu wa an suma suna musayan tsafi da sihiri wa juna ba'dukum li ba'din adu kar ma ka dauka ba ta kafirai da musulmai a cikin gidan naka ma ba'dukum li ba'din adu wa an su ba sa san wa an suna ta aiki sai sun kai wa an su kar ba'dukum li ba'din adu wannan shine rayuwar ƴaƴan adam a bayan ƙasa ku je ku rayu ku sauka a ƙasa amma ku tabbatar ba ku ba zama lafiya ku zauna lafiya to dar gaba dai ba zai yi ba dole wane tadile wancan wane in ya samu dama ya jefu wance ya kafa shi wane in ya ga dama ya kada wancan haka dai za a dinga yi ba'dukum li ba'din adu sashen ku iya abokin adawa ga sashi Allah ta'ala yake cewa walakum fil ardi mustaqarrun ku din za ku samu dan wani matabbaci a bayan kasan shine makanul istiqra wa mata'un ilahi da dan jin wani dadi ka dan kafi lokacin mutuwa yi mata'un ilahi tanqadi fihi ajalukum ku dan ji dadi kafin ajalin ku yazo aya ta karshe mallan
qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun
Allah yake cewa wannan kasar da kuka sauka za ku rayu a kanta fiha tahyauna akan ta za ku rayu wa fiha tamutuna kuma akan kasar za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga kasar za a tashi ku fiha da fi da ala suna cikin huruful jar wanda suka ce ba'dha yanubu ba'd wani iya iya wakiltar wani qala fiha kama zaka ce qala alaiha tahyauna akan kasar za ku rayu wa alaiha tamutuna kuma akan ta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma a cikin ta za a tada ku daidai yake qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna kamar ta minha kalakanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarzan ukhra duk magana guda ne ga kasa nan za mu rayu kuma na rayuwa kuma ana mutuwa yanda ka san ana rayuwa ana mutuwa to ka tabbatar za a tada kai bayan ka mutu Allah ta'ala ya samu dace kuma mun zo karshen zamanin wannan yini insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba muradin sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu gunguje mata a muna neman addu'a ga ƴan uwa akwai wani wanda yake da matsayin yaya a gona wanda dazunan aka mun waya Allah ta'ala ya masa rasuwa dama kusan kwana uku zuwa huɗu na asibiti ba shi da lafiya to dazunan bayan azhar Allah ta'ala ya karbe shi kuma iya daya daga cikin manyan almajiran mahaifinmu Allah ta'ala ya karbe shi dazunan neman addu'ar fatan Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa a jin yadda Allah ta'ala ya saka fara ce zuriyar da ya bari kuma Allah ta'ala ka albarkace ta
amin
Allah ta'ala ayyukan da yana addini ka karba masa karba mana ya Allah muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar a duk inda suke Allah ta'ala ka ba su lafiya gida ko asibiti muna ƙara addu'a ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya sanya ƙarshen mu yayi kyau a wannan rayuwa muna ƙara addu'a da ƙasar mu da jahar mu da garuruwan mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da abin da zai kawo mana fitina da rashin zaman lafiya Allah ta'ala ya kawo mana shi Allah ta'ala ka tsare rayuwar mu ka tsare rayuwar malaman mu ya Allah malaman mu na addini Allah ka ba su tsaro da kariya Allah ka kare su daga dukkan sharri masu sharri Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah muna marabala ne da malin Yusha'u wakilin sunna wanda yake shine mai daukan karatun malamai a wannan jiha wanda yake sawa a Sunna TV dama ya saba zuwa wannan majalisi yau ma Allah ta'ala ya kawo shi to muna ma barka da zuwa da fatan Allah ta'ala ya karɓa wannan ziyara da mu da kai duka Allah ta'ala ya karɓa mu duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka mai da shi gidansa lafiya ladan da ake samu Allah ta'ala ka haɗa mu da shi Allah ta'ala mun roƙon ka samu lafiya mu gaba lafiya na'am na'am akwai daya daga cikin manyan malaman mu na kasa Dr. Bashir Ali Umar